Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na farko na amsoshin masu sauraron mu da daman gaske kan abubuwan da suka shafi azumi, kamar fa'idojin azumin, abubuwan da ya kamata mai azumi ya duƙufa wurin yi, mutanen da azumin ya wajaba a kansu, da fa'idar goman ƙarshe da dai sauransu. Idan dumbun masu tambayoyin na tare da mu, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri, da kashi na farko na amsoshinku.
To alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Da farko dai, masu sauraron mu, kamar yadda aka sani, shi azumi yana da fa'idoji da yawa a addinance, kuma daga cikin fa'idojin sa shine, wato ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar, kamar yadda Abdullahi bin Umar, Allah shi kara musu yadda, ya rawaito da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa musulunci an gina shi ne akan ginshiki guda biyar, baya ga tauhidi, wato kadaita Allah da bauta, da kuma yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma bawan Allah, da tsaye da sallah, da bada zakka, da aikin hajji, da kuma azumin watan Ramadan. To kaga fa'idansa shine, wanda duk ya yi shi, da farko dai ya cika umarnin Allah madaukakin sarki, kuma ya yi da'a. Sannan fa'idar, in ka duba a fannoni daban-daban, a addinance ibada ce wacce annabawa ma da suka gabaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, su ma Allah madaukakin sarki ya wajabta musu yin azumi daidai irin yadda suke yi, kamar yadda Allah ya tabbatar a cikin Alkur'ani mai girma, ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yin azumi yana kara mutum tsoron Allah, sannan kuma yana kara sanya mishi tunani, wanda yake tunani kullum shine, idan ya dubi ran da shi azumi alhali yana da damar ya ci, kuma yana da abin da zai ci, to sai ya ga cewa fa to akwai waɗanda kuma su rayuwarsu kullum kamar azumi suke yi, babu abincin, kuma babu halin su ci abincin. To amma duk waɗannan, wato sai gashi Allah ya kaddara shi ma yau ya samu kansa a cikin masu irin wannan yanayi, to sai ya ƙara jin tsoron Allah, ya kuma ƙara godewa Allah, domin Allah madaukakin sarki ya yi haka ne don ya jarrabe shi, kuma ya tunatar da shi, fa tare da shi akwai waɗanda suke kullum rayuwarsu kamar azumi suke yi, da haka in yana da hali, kaga dole zai tunanin cewa ya taimaka musu, saboda shi ma ya ji abin da suke ji. Sannan kuma dole zai kokari ya ga cewa kullum yana kan bin dokar Allah, saboda ga damar da zaka ci ka sha koda a boye ne, amma ka ji tsoron Allah, kai wannan don cika umarnin Allah da kuma neman yardarsa da kuma neman ladansa. To kaga wannan fa'ida ce mai girma a addinance. Sannan kuma fa'ida har yanzu dangane da kiwon lafiyar dan adam, zaka samu wani tunda Allah ya hore mishi abin da zai ci, duk abin da ya ga dama da kuma ya so ya ci a duk lokacin da yake son ci, shi wannan ba abinci ba matsalar sa bane, dan haka zai ta cin abin da yake so ya ci. To wasu abubuwan da mutane ke ci, watakila zaka samu suna haifar musu da wasu abubuwa na cututtuka. To amma da azumi zaka ga mutane sun koma cikin lafiya, hatta waɗanda wato ainihin likitoci suke ba su shawarwarin cewa su rage cin abinci ko su yi kaza, to zaka ga cewa in suna azumi, wato jikinsu ma yana canzawa, kuma za su koma daidai a cikin rayuwarsu. Kaga wannan ita ma fa'ida ce. Sannan abubuwa da ya kamata mai azumi a kowane lokaci ya dukufa wajen yin su, to kada ya zamana kawai yana barin cin abinci da abin sha, wato ma'ana ga yunwa, ga kishin ruwa, amma su zama wani banza, Allah ya sauke. Daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya yawaita yin su don ya ƙara wa ladan barin cinsa da shansa, wato ainihin girma, shine mutum ya lizinci karatun Alkur'ani, ma'ana ya karanta shi da kansa, ko ya dauki littafin Qur'ani din, ko kuma ko a wani yanayi ne ya samu kansa ya karanta Qur'ani, ko kuma ya zama yana halattan guraren da aka kebe don karatun Alkur'ani, shi ma ya je ya tsaya ya ji don ya samu lada, shi ma abu ne da ake bukata. Sannan mai azumi har yanzu ya ainihin raya yinin azumin, baya ga barin ci da sha din, ya zamo yana yawaita ainihin wato zikirori, ma'ana yana yawaita neman gafara Allah da bakinsa, kamar astaghfirullah, da kuma yawaita halala la ilaha illallah, da kuma yawaita neman gafarar, wato kamar yadda muka faɗa, kamar yawaita kuma cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, sannan duk abin da zai yi kuma ya ga cewa ya faranta ma wani rai ta hanyar sadar da zumunci, ta hanyar ainihin wato kyauta, ta hanyar ciyarwa ko shayar da masu azumi, koda da dabino ne ko kuma da kayayyakin marmari ne ko kuma koda da ruwan sha ne, to lallai ana buƙatar mai azumi ya ainihin dukufa wajen waɗannan ayyuka. Wannan muna magana akan yinin azumi kenan. Sannan kuma a daren azumin har yanzu, ma'ana wato inda yayi bayan an sha ruwa, tun daga bayan sallar isha har zuwa alfajir taketo, to ana son mai azumi ya ainihin wato yawaita sallolin nafila a cikin dare, koda a ce yana zuwa masallaci ayi jam'i da shi ga sallar tarawihi ko kuma tahajjud, to akwai buƙatar shi kansa kuma dan ƙara inganta alaka tsakanin shi da mahallicinsa ya ware koda minti 10 ne ko minti 20 ko minti 15 cewa yayi wa Allah alƙawarin cewa zai keɓe wannan lokaci yayi gani tsakanin shi da mahallicinsa ta wajen gabatar da sallar nafila ko raka'a biyu ko abin da ya sawwaka, wato ko kuma ya karanta wasu ayoyi daga cikin Alƙur'ani, ko kuma ya keɓe wannan lokacin kawai yana neman gafarar Allah, yana kaskantar da kansa, yana kuma mai neman kayar da zunubansa a wurin Allah Maɗaukakin Sarki, to lallai suna daga cikin abubuwan da ake buƙata mai azumi ya rinƙa yi a kowane lokaci. Sannan kuma abubuwan da ya kamata mai azumi ya kauce musu, na farko dai akwai yawan kallace-kallace na abubuwan da ba su dace ba, kallon haramun ta hanyar talabijin ko kuma ta saurara ko kuma gani a waya, ko kuma yawan ta yi da mutane, ma'ana duk wanda ta wuce in mace ce ko duk wanda ya wuce in namiji ne ya zamo ana yi da shi ana gulmansa ko ana zundansa, duk waɗannan abubuwa an hana mai azumi ya aikata su. Sannan kuma mai azumi ko da a ce takalasa aka yi da fada, to ya ce shi ba zai mai da martani ba zai fada ba don shi mai azumi ne. Sannan kuma mai azumi ba a so ya zamo kullum yana raki yana hayaniya kamar an ɗora masa duniya a ka, ya sani cewa wannan ibadar da yake yi Allah ne ya umarce shi yi, kuma dama ce ya samu. Wasu sun buƙaci Allah ya kawo rayuwarsu don su yi azumin nan, Allah bai kaddara ba, to ya ɗauka cewa duk abin da zai sha na zafin rana ko wahala ko yunwa, to wannan na wani lokaci da ya kayyadadde lokacin da aka zo aka sha ruwa, duk amince da wannan, saboda haka mai azumi ya daina yin raki, sannan kuma ya daina yin abin da zai bata ma wasu ko ma wani rai, kuma ya daina cutar da kansa ko iyalinsa ko makwabtansa ko kuma jama'arsa. Sannan ya zamo a kowane lokaci yana aikin kwarai kuma yana umarni da a yi aikin kwarai. Sannan har yanzu mutanen da azumin nan ya wajaba a kansu da waɗanda bai wajaba a kansu ba, dama shi sharaɗin ingancin azumi na wajibci shine, na farko mutum ya zama musulmi ne, baligi ne wanda shari'a ta hau kansa namiji ko mace, sannan mai hankali ne ba mahaukaci ba, sannan lafiyayye ne ba mara lafiya ba, sannan kuma mazauni ne ba matafiyi ba. To waɗannan su ne azumin nan ya zama dole a kansu. Amma waɗanda kuma har yanzu koda musulmin ne ba su da lafiya, kaga azumi bai zama dole a kansu ba, kuma koda musulmin ne kananan yara ba su balaga ba, mazansu da matansu, shi ma azumi bai zama dole a kansu ba. Koda kuma sun hada waɗannan sharuɗa gaba ɗaya, amma sai ya zama akwai lalura ta tsananin tsufa ko kuma wacce take ɗauke da ciki, cikin nan ya girma, sannan kuma tana tsoron in kai azumi za ta tagayyara ko kuma abin da ke cikin cikinta zai tagayyara, ko kuma wacce take shayarwa sai ya zama idan ta shayar da nonon nan gashi tana azumi za ta shiga wani irin yanayi, ko kuma idan bata ci abinci ba a lokacin da ɗanta ko ɗiyanta suke buƙatar shan nono, to ruwan nono zai kafe. To ita ma wannan an bata ainihin damar ta ajiye azumi, matukar babu wata mai shayarwa wacce take za a biya ta ta shayar, kuma koda an samu ma wacce za a rinka biyan ta ta rinka shayar mata din, ya zama na babu abin da za a biya haƙƙin wancan mai shayarwa din. To ita ma za ta ciyar kamar yadda mai ciki din mutum ita ma za ta ciyar, amma kuma bayan sallah za su rama abin da suka sha. Sannan mace mai jinin haila wacce take da jini na al'ada na mata da yake zuwa musu kowane wata, to yayin da jinin nan yake zuwa, to mace ba za ta yi azumi ba har sai jinin ya dauke. In ya dauke kaga a lokacin ba ta sallah kuma ba ta azumi, amma ba za ta rama sallah ba sai dai za ta rama azumi bayan daukewan jini in ta yi wanka. Sannan haka nan wacce ta haihu, jinin haihuwa wato jinin biki, shi ma yana sa a sha azumi. yayin da jinin ne yake zuwa to ba za a yi azumi ba za a sha azumi amma daga baya za a yi lissafin kwanakin da aka sha sannan a rama sannan kuma misali wadda yake ainihin da ciwo irin na ulcer ko kuma ciwon tsufa ko kuma dai wata cuta to shi ma zai ajiye azuminsa amma za a yi lissafi wato misali ga wanda ciwon da zai warke bayan azumi sai ya rama abin da ya sha sannan kuma har yanzu wato mu kiyaye ainihin duk abin da zai kai mu ga rasa azuminmu abin da ya shafi cewa mutum ya yawaita wasa yana nitsewa a cikin ruwa ko tafki ko dai wani swimming pool to domin a ce wai ya samu wani abu daga bakinsa ya sha wannan kuskure ne kwarai da gaske sannan kuma goma karshe wanda daga cikin manya-manyan fa'idoji da ke cikin waɗannan kwanaki na goma karshe a cikin azumi Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa shi alƙur'anin ma gaba ɗayansa tunda sauka kashi biyu aka saukar da shi na farko an saukar da shi ne wato gaba ɗayansa daga allo tsararre na Allah wato lauhil mahfuz zuwa sabar duniya daga nan kuma aka ci gaba da wahayinsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har tsawon shekarunsa a matsayin annabi manzo shekara 23 sannan kuma daga ciki kamar yadda Allah ya faɗa cewa lallai mun saukar da shi wato inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وتمعنا للي من سوكت بشيء القرآن سوكان فرقو جبائن صدق لوه المحفوظ zuwa saman duniya a cikin daren Lailatul Qadari me ka sani ko me ya sanar da kai me ya Lailatul Qadari
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan azumi. Yanzu a madadin mai an samu na tambayoyin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sai kuma wanda ya bada umarni Hailu Haile da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai.